والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. برجم الأسبوع أول من يمشي na 21 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2025 bayan girman dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zalaka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na uku ga watan Sha'ban shekara ta 2024. A yammacin jiya idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 16 cikin wannan sura mai albarka, suratul An'am, ko kuma za mu tashi aya ta 61, ko mun tsaya aya ta 61. Kafin nan mai tambaya ta farko yana cewa me ye matsayin mutumin da ake bi shi ba na ruwan famfo da wutar lantarki duk bai biya ba, so ana iya masa sallah bayan ya mutu ko ba za a yi masa sallah ba? Na farko dai ya kamata ka san cewa hukuncin cewa idan mutum ana bin sa bashi kuma ya mutu bai biya ba, ba za a yi masa sallah ba, wannan a farkon musulunci ne. Da ya kafi an soke wannan hukunci, manzo Allah ya kasance a karan fari idan ya tambaya yayin da mutum ya mutu, yace hal ala sahibikum daynan aw daynun, kana ko ba shi akan dan uwanku? Idan suka ce eh, sai ce sallu ala sahibi, ku je ku nasu sallah. To amma daga bayan manzo Allah ya tuka daga yin sallah a kan wanda yake jin su bashi, wannan dangane da sallah kenan game da mutum. Sannan kuma batun ana bin su bashi na ruwa da kuma na wuta bai biya ba, wannan haƙƙi ne akan yan uwansa su biya mishi. Waɗanda suke magabinsa su ne ya zama ya su je su biya bashi da yake kansa kafin ma su raba gadonsa. In kuma bai bar abin da za a biya bashi ba, to su yi taro-taro su biya masa, ko a samu gwagwa mutumi ya biya masa a matsayin sadaka. Domin abin da ya shafi wutar lantarki ko ruwan famfo ba wani abu bane ba da wani mutum ke da haƙƙin ne ya bi shi kaɗai. Dukiya ce ta kasa ta dukkanin jama'a gaba ɗaya. Ba ku da ganin za ku iya tuntubar al'ummar kasa cewa sun yafe dukkan bil ɗin da ake bin shi na wuta ko na ruwa. Saboda haka a nan gurin wajibi ne ‘yan uwa musulmi su biya mishi, don saboda ya kasance an bar rantsar da kansa daga tambayar da wannan gafin a ranar farko biya. Mai tambaya ta biyu yana cewa akwai waɗanda suke da aƙidar cewa a juma'a ta ƙarshe cikin Ramadana tana da wata sallah ta musamman, kuma a sakamakon haka har aka yi wani salloli na nafila cikin jam'i, wani lokaci a yi su da rana kamar lokacin azhar ko la'asar, wani lokacin kuma a yi su da dare kamar lokacin magariba ko isha. Shin wannan ya halatta? A wannan ba da mutum cikin addini bid'a ce. Na farko dai juma'a ta ƙarshe a cikin wata Ramadan ba ta da bambanci da sauran ranakun juma'a na cikin wata, ko na farko ko na tsakiya. Babu wani dalili a shari'ance, aya ta Alƙur'ani ko hadisi ingantacce da ya nuna fifikon juma'ar ƙarshe a kan sauran ranakun juma'a da ke cikin wata Ramadan. Duk wannan shafi batu ne na malamai. Sannan ke ɗaukarta da waɗansu mafulfuli da ake yi cikin jam'i, shi ma kuma wannan bid'a ne za a yi da aka yi cikin addini. Abinda ko zama ake kira da suna bid'a a yi abu da nufin neman kusancin Ubangiji, kuma ya zanto ba ya da asali a cikin maganganun Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ingantattu ko kuma ayyukan ba a taɓa yin ba'a a lokacinsa, shi bai yi ba bai kuma umarni da ai ba. To wannan shi ne ake kira da suna bid'a. Wannan mai tambayar yake na ji an ce cewa ar-rasid a matsayin suna daga cikin sunayen Allah bai inganta ba, domin hadisin da ya nuna haka da ifi ne. Shin haka ne? Ɗaya kenan. Idan kuma haka ne, mutumin da aka sa masa suna ar-rasid tunda hadisin da ifi ne ba ingantacce ba ne ba, zai iya canza wannan suna a madadin Abdur-Rasid ya canza su da wani abu daban kamar Abdur-Rahman, Abdul-Aziz, Abdul-Ghaffar ko kuwa? Tambaya ta farko iyaka ne. Hadisin da ya nuna cewa ar-rasid suna ne daga cikin asma'ullahi husna, hadisi ne da yake. Mutum da haka ne kenan, mutum da zai sanya wa kansa suna ar-rasid ko ya sa wa kansa suna ar-rasid a Abdur-Rasid da kake son shi, ba za a sanya wa mutum suna Abdur-Rasid ba. Wanda ko aka sa masa suna Abdur-Rasid, to yana da dama ya canja ga Abdul-Aziz, Abdul-Rahman, Abdul-Ghaffar, Abdul-Jabbar,
ya dingina kansa zuwa dukkan wani suna daga cikin sunayen da suka inganta cikin alqur'ani ko kuma cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai
na'am
ina bada ilimin ka wannan yake na ji wadan hukunci kace ba a rera addu'a ta alqur'an rera ta din nan bid'a ne haka ne ko ba haka ne ba eh haka ne ba haka da tuntun da zai rera addu'a ta alqur'an ba a cikin tsarin da yake karanta alqur'ani dan sai alqur'ani lalle an ce ai tagammi da shi har man da Allah ke laika minna man lam yatagamm bil qur'an ba yadda da cikin mu duk wanda bai rera alqur'ani ba abin da yake nufi da rera alqur'ani karanta shi a jerance da fitar da haruffansa kowane harafi a fitar da shi daga mafitarsa a ba shi sifa da ta dace da shi idan harafi ana muku tafsir da mai karatu ya fassara ba shi wato ya kaulawa shi idan ana muku karatu to lallai mai karatu ya turanta shi wajen karatu ya ba shi irin abin da ya dace da shi min hamsin wa siddatin wa raqawatin wa takririn wa ti'la'in wa tifalin dukkan siffa daga cikin siffofi na harafa da suka sanannu a cikin ilimin tajwidi mai karatu ya kuma da to yayin da yake karatu a irin wannan tsari ba harshe na larabci tunda an saukar da alqur'ani ne da larabci to suna tunda kira yayi kadanni rera alqur'ani mai girma amma ba zan zo yana karanta alqur'ani irin yadda ake karanta labarai a radio ko a talabijin in yana alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani ar-rahim wannan ba alqur'ani bane kalmomin na alqur'ani ne amma ya karanta su a wani salo wanda ba a yi ta karanta alqur'ani ba dan da lela ba dai yana alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani ar-rahim maliki yawmiddin kuma ko alama da karanta alqur'ani dan sai ake lela alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani ar-rahim maliki yawmiddin ko na makamcin haka wannan shine lela ba to ita kuma addu'a ba za ta rinda ta sai dai ta karanta ta yadda take ina fata mu ba bala ku da Allahumma bina fi man hadayt ana amin dan da ke ku da Allahumma hdina fi man hadayt wa atina fi man atayt wa qawlana fi man tawallayt ba ya ba ya tilal alqur'ani bas ina jin bayani ne kuma ta jin mutum ne yake da shago na bayar da haya na video packet sai a je a ba su kuɗi a karɓi haya don a je a yi kallo sannan a dawo masa da shi rubutun wani lokaci da aka yi ittifaki yin wannan sana'a ya halatta ko bai halatta ba in idan video packet din na karatun alqur'ani ko hadisi ko tafsiri ko dukkan wani ilimi da za a yaɗa ilimin da yake da alaƙa da addini ko wanda yake da alaƙa da rayuwa likitanci ne bincike ne kan wani abu kan kibiyar sauran samaniya kan abin da ya shafi injiniyanci likitanci da sauran sana'o'i na mutane idan kasa ɗin ya shafi wannan babu laifi mutum ya karɓe su a matsayin haya kuma ya biya kuɗi kuma idan an gama ya mayar da mai shi kayansa babu laifi a haka amma idan kasa ɗin na gaba-gaba ne ba wake-wake ne da fina-finai waɗanda suka kunshi ganin mata a tsirara a cikin hali da bai dace ba gashin kansu a waje sun bayyana da dukkan wurin da ke zama fitina da ba namiji idan ya kalle shi to irin wannan sana'ar da halatta za harami ce muna son tarin bayani a kan wa'azi za mu ci ya halatta na suke wa'azi ko ya halatta wa'azi ba ba mun ji waɗansu malamai suna cewa babu kyau da suke wa'azi ya halatta na suke wa'azi ga jinsunta ƴan uwanta mata wato akwai mace tsakanin wa'azi da karantarwa wa'azi za ta wa mata ƴan uwanta wa'azi tunda wa'azi na buƙatar ta ganin ya kuma na buƙatar ɗaukar lokaci tsakanin mai wa'azin da wanda ake yi wa ina ga kayan fahimta sannan kuma da zai ɗan hanyoyi da wa'azi yake banta da su ko ya sa banban da ilmantarwa da haka mata na iya wa'azi ga mata ƴan uwansu kuma ta iya wa'azi ga mazaje waɗanda suke muharramanta iyayenta ƙannanta yayyenta da sauransu an gane ku domin ayar da ta magana a kan umarni da kyawa da hannu da mummuna ta shafi maza ta shafi mata wato suka sarki tauba ubangiji ta ala ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una allaha wa rasulahu أولئك فورحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
نعم.
ومن ما هذا ومن ما هذا كان ذلك ما سكون كان ذلك فاسي ما سكون كان فاسي سمعت الله أن سكون فاسي مثل كل أمر بمعروف ونحونا عن المنكر بك سسنا ومنير الكاوة سنا حنا من مونا سنة كما نبيو ويقيمون الصلاة سنة تيد الله سنة كما نكفو ويقيمون الزكاة سنة تايد الزكاة سنة كما نهدو ويطيعون الله ورسوله سنة ينطاع دع الله سنة ينطاع دع من ذنك ذاك بوما أمو محمد صلى الله عليه وسلم سكذا أن بك نمس أيوكا نين طاعة وقن دمضى دما تصيب فريعكا
نعم
bayan da aka ware kace su yi sallah din tare su yi zakka kuma su bi Allah da manzon sa amma wajen wa'azi ko umarni su ga kace wannan ma maza ne ka dogon da mata bayan kuma aya ta fara su gaba ba ta ce wal mu'minuna wal mu'minatu sannan sai ta fara ayyukan nasu a ƙarshe kuma sai ta sake fadin sakamakon su wa billahi al mu'minuna wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatin fi jannati 'adn wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al fawzul 'azim da haka wajibi ya ce kuma zai yasa kuma ta to da na kana kuma karantar ita wannan mun babu a ulama ka yadda namiji ke karantar da mazaje ya kuma karantar da mata in ta kama to haka mace za ta iya karantar da mata ya kuma ta karantar da mazaje in ta kama
na'am
an bayyana ko babu wani karni da aka saba yi da aka samu wani shahararren malami wanda mata ba su karantar da shi ba bai fi karnin farko shine karnin sa ko علي بن ابي طالب ده كان خلفاء الراشدين اذا انا مكان الامام يلك ده كان مشهور ما كان بسوا كلام كده سيعطوا ما كان ده هو ده كان من تابعي اكو ابن شهاب الزهري لامام الحديث كمان على وقت تابعي ده كان ما لم كان بسوا كلام كده سيعطوا ما كان ده كان تابع التابعي ده كان سي امام مالك بن انس ده كان ما لم كان اكو مشهور ما كان ده هو حتى اذا انت دكان كل قرن هل هو قرن يوم ba wannan shugurin malami da mace ta karantar da shi ba
na'am
ina ba ta fahimta akwai wanda mata su sayi sun karantar da shi akwai wanda ke da malamai 250 80 daga cikin su don mata ne sun karantar da shi Sheikh Shuddin Zabi wanda yake cewa bayan mutuwar sa ba a haifi ilmin sa ba a qada yan arda daga cikin malaman ta akwai mata kuma shi da kansa yake cewa daga cikin takaitun sa a duniya akwai wata mashhuriyar mace a Egypt a kasar Masar wanda ta ci har da karantarwa ya ji labarinta yake son ya samu kallon ya taɓa koyon hadisi a wajenta ko ya ɗauki ilimi a wajenta ya nuko gari tun daga ƙasar Syria tun daga Sa'd ya taho Misra don neman ina zai ji ranar da suke da majalisi ya je da wani abu karatunsa yana shigowa Misra aka ce yau kwanan ta goma da mutuwa ya ce don na tuno cikin hasara don taɓa yi a gajin ilimi akwai wannan hasara in ga kullum ya tuna a sakir babban malamin tarihin nan mai littafin nan da bakatun littafi mai suna tarihi da mashi wato daga cikin malaman ka akwai mata duk cewa rai wani malamai da zaka dauka akwai mata akwai mata da kai karanta da
na'am
malaman kuma na aljaba ala rabbi da dubu cikin tabi'a zuhuri su tawus bin kaisan al-imani su amana su amana tana zauna a gida ake ketare wadansu sahabbai a dauka sama ko ga annabi sallama a wannan fatawa kan abin da wadansu sahabbai sun kasa bada amsa
na'am
ina ba ban ko kai magana sun cewa inda mace za ta karantar da mata wannan ta ta gaba da mata amma idan za ta karantar da mata ba ta dole sai shiga ta kamala da ga an ga da idan mun yi a cikin hijabi cikin kusura cikin kusura ta da ce sutura da ta ce a musulunci to wannan shi ne ko abin da ke buƙata
na'am
wannan mai tambayar yana cewa an samu wani yaro na jama'a da mahaifiyar ta kare ta ka kawo shi wajen matarsa don ta shayar da shi ita kuma tana da yarinya da take shayarwa to yadda aka ba su fatawar cewa ta ware mamanta na gefen dama ga ɗaya yaron na gefen hagu kuma ga ɗaya yaron to wannan ko da sun sha nonon juna ko da sun sha nonon tare da gaba ba ta kanta sai sun auri juna wannan fatawar ba ta da ke wuce karin su yana tambaya ne ta hanyar shan nonon kai sawa in kada mu aka sako na ga aka gaji ɗere ga wannan bai ina ga gano ko ibn hazm an dinga jawabi ne yace abin da yake shine haram shi yana tabbata ne in yaro ya so imaman da kansa amma idan ma ko wasu aka yi a wani musulmi aka ba shi to bai zama haram ba malaka kuma ne makarantu suka ga abin da ake kallo ginuwar naman cikin yara a sakamakon son maman wannan matan. Sawa'in ya ta kwanu da kanta ta zama ta yi wani wurin da ya ta sa koman ya ta yi wannan da shi yake kai. To ba da kana kuma ce ga ya sawa amma dan wannan da gefen dama da wannan da gefen hagu wannan ba gaske wannan ba. Wani kaka ta ce aka rubuto daga wata tanzaya ta karatun Alkur'ani da ke Bolori. Wanda ya rubuto kaka ta ce babban abin da yake neman alfarma daga gidan rediyo na fi. Cewa yadda suke sa tafsiri yanzu na karatun Alkur'ani na Malam Jafar ko da azumi ya wuce da Allah a rinka sa musu su yi lahabi lahabi ko a nemi wani zai ɗauki nauyin karatun a rinka sa musu. Yadda ya zama kalam daga mana ne nusa ɗan kalmata a madadin jama'arsa wato shi ne tangenta mun san da kaka kanta zuwa da gidan rediyo da shi ko kuma mutum zuwa da al'ummar musulmi waɗanda su ne za su ɗauki nauyin karatu idan kuma an samu wanda suka ɗauki nauyin ɗin nan lahadi lahadi kafin nan kafin ba za su ba ku labari insha Allah. To ka ji ma ana tsawa bin lahadi 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 juma'a juma'a ka ji ma ana tsawa bin juma'a juma'a. Amma da wannan baya hana idan wani ya zaba su kwanta sai kai gidan rediyo ba su karu su ba su sami karin rediyo tunda suna da bukatu na cewa Allah ya taimaka mana. Mutane a ƙarshen aya wato ƙarshen gadon Allah ta ba wa kowane yadda ka wafa kun billai wa ya ma ma da hakun bin naha sun mai ba'a kun ihu yi ku ba a garin musamman sun mai laifin ba fiye kun sun mai na fiye kun jimakun kun tamar za mu kai da ruwan kawo ta ba wato aya ta cikin da.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
بيجي وهو القادر فوق عباده شيء الله فينا وردوا في دليل جاي أكم دايس باع تندي تكرسي باع تندي كي جاغلس يتنجي الأمر بردد يد يسو كما في كما تتزرتك ويرسل عليكم حفظة kuma yakan turo muku masu tsare su masu kare lafazin hafaza jam'i ne na hafiz kamar yadda akan ce alkatata ana nufin jam'i ne na alkatu wa yusra alaikum hafaza yakan turo muku mala'iku da suke gadin ku suke kula da ma'ana suke kididdigar ayyukan idan kun yi aiki na alkhairi su rubuta haka idan kun yi kishiyar alkhairi su ma su rubuta hatta idza jaa ahadakumul maut haka al'amuran za su ci gaba da wanzuwa har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zake wa ɗayanku ta wakat huru su duna to sai manzanninmu su karɓira sa wahum la yufarrituun da dai ba ta yin jinkiri wajen aikin da aka ba su na karɓar rangwame summa ruddu ila llahi mawlahumul haq sannan su mutane sai a maishe su zuwa ga Allah mawlahumul haq mamallakinsu na gaske lafazin almawla yana nufin almalik mamallaki sannan lafazin almaula yana nufin annasir wato mai taimako sannan lafazin almaula wato a wani lokaci yana nufin ubangida sannan lafazin almaula yana nufin asayi shugaba sun marutu irin ba sai a gaishe su ya zuwa ga ubangiji maulahu bil haq wanda shi ne mamallakinsu na gaske mahallicinsu abin bauta a gare su ana ku saurara ku ji lahul hukmu duka hukunci a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake hukunci na shari'a ya ce a yi kaza a bar kaza ya wajabta abu ko ya haramta shi ya mutabbantar ko kuma wato ya farhantar da shi wannan hukuncin a hannun Allah ne sannan hukunci na wannan duniya da take gudana a kai saukar ruwan sama wato fitowar tsirrai ɗaukakar ruwa ne da kaskancin ruwa ne duka waɗannan hukunce-hukunce a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke shi kaɗai wa huwa asra'ul hasibin shi Allah shi ne mafi gaggawar masu hisabi hisabin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan gudana ne cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da mutane ba sa tsammani an fahimta ko to wani mala'iku ake nufi da Ubangiji ta'ala ce wa yusla alaikum abada Allah na turo muku mala'iku waɗansu malamai suka ce mala'ikun da ake nufi
sune wadanda suke zuwa suna kula da mu danki da dukkan ayyukan mu kamar yadda muka gada da baka Allah ya ce da hukumar ku da tun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wa to yana turo mala'iku gaba da dan adam da bayar da shi wadanda suke kare shi da umarnin ubangiji yahfazunahu suke kare shi abinda yake yi tsarewa a nan suke kula da ayyukansa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad khalaqal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id ma yaltaqi min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa to da madan mutun da hagu da shi da akwai mala'ika sannan babu wata kalma da dan adam zai furta kafin sai mala'ikun nan suna nan kuma suna jin me ya faɗa kamar kuma yadda yake inna alaykum al-hadirin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun lalle ta tarabu ku akwai manyan mala'iku masu girma masu mutunci marubuta suna sanin dukkan abin da kuke aikatawa amfanin aqidar azo mala'iku a tattare da dan adam wato abinda wannan aqida zaka gadarwa mutum shine jin kunyar mala'iku tun da su kiraman manya ne masu daraja ne masu kima ne sannan katibina marubuta ne yanzu ko da wani babba cikin mutane zaka ji kunyar yin abinda bai dace ba gaban shi sannan ko bayan kasance wata babba sai aka ce marubuci ne wanda duk abin da zaka yi yana maka diddiga yanzu babu yanda za a yi mutum ya karye doka a gaban idan jami'an tsaro babu bi cikin da idan dan saboda ya san idan ya karya za a kama shi kuma za a karshe da hukuncin da ya dace da shi a fasa to sai za a ce dan adam yi cewa ko mala'ikun Allah ta kare shi akwai su a dama akwai su a hagu dare da rana duk abin da zaka faɗa na alkhairi da makaratun alqur'ani da wa'azi da zikiri da daddaɗan zance ko ko mummunan zance kamar zage-zage da ashariya da yi da mutane da shiga cikin haƙƙinsu duk abin da zaka faɗa suna ji kuma suna rubuta to kaga idan mutum ya san akwai wannan tattare da shi za ka yana takatsantsan cikin abin da zai faɗa kuma yana bi sannu-sannu cikin duk abin da zai aiwatar ba dukkan kalmar da ta fito daga bakinsa ba ce zai faɗa sai ya hanga ya hango cewa ba za ka gabar maka da mummunan sakamako ba wannan shine amfanin idan mutum ya riƙe wannan aƙida a cikin zuciyarsa sannan ubangiji ta'ala sai hatta idza ja'a ahadakum al-mautu tawaffahu rusulina manzanni ba za ka ɗauki ransa don rusul jam'i ne na rasul rasul wato manzonsa a nan sai Allah ya nuna wani adadi ne na mala'iku suke karɓar ran dan adam amma a wani wuri sai Allah ya nuna mala'ika ɗaya ne qul yatawaffakum malakul mawt alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un mai karɓar ran ku shine mala'ikan mutuwa wanda aka hukunta a kan kaga sai aka nuna mala'ika ɗaya sannan a wani wurin sai Allah ya nuna shi da kansa ne yake karɓar ran bayi Allah ya tawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله تشيني وانه في كرقى ورقى ادم نوكة النقوصة سنة نسيني في كرقى ورقى ادم نوكة برسي وفي برسي كلمة المتوى سي متوى كما تزالي لي اتكن ان ادى تتسي بقر متوى وعقوهم هذه تجمها لا ينجد بي بقر متوى دي كلمة المتوى دي الله من في كرقى ورقى ادم ايام الله wannan ayoyi ba sa shinkaro da juna abinda malamai suke faɗa don haɗa kan waɗannan ayoyi mala'ika ɗaya ne ke karɓar rai amma akwai adadi na mala'iku da suke raka shi lokacin da zai je karɓar rai sannan da shi wanda aka tura don karɓar rai ɗin da ɗan rakiyar dukkaninsu ba sa yin hakan sai da umarnin Allah su aikinsu su ware rai ɗin a jikin ɗan adam amma ba ake ƙaddarawa ɗan adam ɗin mutuwa ya zanto zare ne din ya hana shi bashi ya hana shi motsi shine Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan an jingina abin zuwa ga Allah dan kasancewar shine sa'idul amri sa'idul qara shine wanda doka take hannunsa shike umarni ai idan an tura zuwa ga mala'ika dan saboda shine mala'ika duban guda daya idan an ce ga mala'iku tawaffu rusuluna to dan kasancewar su garakiya magana kuma yayi bayani cikin hadisi idan ne namu muni ne su waɗannan adadi na mala'iku za su rinka kafo shi a jikin ɗan adam a cikin sauƙi a cikin hutu ba tare da an halar da shi ba maza Allah ya kasance cewa kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake zare filin gashi daga cikin kwaɓaɓɓen gari akwai wahala wajen jan wannan gashi to a irin wannan tsarin suke kafo rai daga jikin ɗan adam har sai lokacin da rai yazo fitowa da yawan nan mune ne sai a lallashirar ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyibah كانت في الجسد الطيب اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان
za a ce fito ya wannan rai wanda take mai tsarki, rai mai daraja mai kima, wanda ta kasance a cikin jiki mai tsarki mai daraja mai kima, fito zuwa ga ni'imar Ubangiji ki, zuwa ga aljanna, zuwa ga Ubangijin da ba zai fushi da ke ba. To a wannan lokacin ne sai shi ɗayan mala'ikan da ke karɓar rai ɗin sai ya kara tashi ne zawo rai ɗin daga jikin ɗan adam, sai ya sa cikin wani mayami ko cikin wani kayu ko cikin wani abin da za a sa a kure ka. To haka amma idan ran kafiri ne shi kuma, wato mala'ika za su zo, mala'ikun da su da ƙarfi za su zo wurin daga jikin ɗan adam. Manzo Allah ya kasanta kamar ka jika tunkiya, gashin tunkiya ka jika shi da ruwa, sannan sai ka samu matsayi ko ka ce za ka kafe gashi, akwai sauƙi a cikin kowa. To a irin wannan tsarin suke zale ran kafiri daga jikinsa, wato a riƙe masa azaba tun kafin ran ya fito daga jikinsa. To sai dai wannan azaba da ake wa kafiri lokacin da za a zare ransa, da ni'ima da ake wa mu'mini lokacin da za a zare ransa, dukkanin su umur ne kaidiyya, al'amura ne na gaibi. Yayin da yake jin daɗin sai ba ka ganin alamar jin daɗin ta tare da shi in mu'mini ne. Yayin da yake shan wahala sai ba ka ganin alamar shan wahala a tattare da shi in kafiri ne. Kafiri ne yake zuwa mutuwa ka ji kamar mai gangaɗi ba tare da ka ga alamun jigata a tattare da shi ba. Wannan ba mu cewa ya kama sauki. Kila yana nan cikin wahala sai dai kai ba ka gani. Suna ba ka gani. Mummuni zai iya mutuwa cikin wahala har da jikin goshi, gumi na karyo masa a goshi. Amma manzon Allah ya bayyana wannan ɗaya daga cikin alamomi na husnul khatima. Cewa idan mummuni zai mutu ya kai sa wahala a wajen mutuwa, ma'ana wahala a gani ido amma ni'ima a gaibi. Amma kafiri kuma zai iya zantowa walwala a gani ido amma kuma wahala a gaibi. Don haka azaba ta wato lokacin mutuwa ko ni'ima, sannan azaba ta cikin kabari ko kuma ni'ima ta cikin kabari, dukkan su umurin gaibiya. Sai dai mutum yi imani su gargaɗo ne da nafsi ya tabbatar, amma ba ya iya hango su da ido, ba ya iya lalubawa ya ji da hannu, wani al'amari ne sai dai ka sallama yadda shari'a ta faɗa maka. Kuna fata an fahimta. Hatta idza jaa ahadakum al-mawt tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarriqun ثم ردوا الى الله مولاهم الحق في ابيد الدنيا بان ابيد من سنة كما رد الله في هنالك تبلو كل نفس ما اخلفت وردوا الى الله مولاهم الحق ذا ابيد الدنيا بابيد من سنة ما ملكين سنة كي وتو الله تعالى بسوى ذا ابيد من سنة كي ما ملكين سنة كي مولاهم بابا سنة كي وهم منكئي وهو انا بابا منكئي اجيك ان نفسي انا بنا سنة كي وقوة mummunai da waɗanda ba mummunai ba. Amma kuma a cikin surat Muhammad Ubangiji ta'ala ce zalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. Allah shi ne mawla din mummunai, amma su kafirai ba su da mawla. To anan ne idan kuma ba ga ma'anonin da muka faɗa sai ka gane ayoyin ba za su fito da juna ba. Abinda ake nufi da mawla a cikin wannan aya sun maruɗu ila Allah mawlahum al-haq هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق باقي اكي نفي ده كلمه مولى اتكن ايه ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. انا بغان هيك انا هنا نفي مولى من لك ابي موسى وبنجي نعلك في اي نفي احنا ذا اميك نفي نزوى كمهم السنس وبنجي ممن لك السنس أبا أقول لك أن يقول مولا أكثر من كم آية وتؤيد سن تشكو سورة محمد وتؤيد سن الناقص مطي مكي فقال الله جل مطي مكي من مني كافريبا فاقد مطي مكي سينما على ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم ردوا إلى الله مولاهم وإلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو حسن الحاكم. ثالثا
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا مما جنيل نكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن أو يردتكم شيعا أو إليك قل شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنكم ما أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
قلت كده سوء من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ولن يوديك سيطنكم يتخابر دكم من ظلمات البر daga cikin duhu da kuke samun kanku a ciki na tako ko sarari wato wajen teku wal bahri da kuma duhu da kuke samun kanku a ciki a cikin teku shi ne cikin zulmatul barri wannan yana nufin wahalhalu na rayuwa da kan adam ke samun kansa yayin da ke sarari ba a cikin teku ba amma zulmatul bahri wato wahalhalu na rayuwa da dan adam ka iya samun kansa a cikin su yayin da ke cikin teku a cikin jirgin ruwa igiyar ruwa ta kada wato ta yadda teku ya wato ya kada jirgin da ake ciki tashin hankalin da dan adam ke ciki shine zulumat sawun kan zulmatul barri aw al bahri wanda kuma da suka ce a zulmatul barri shine duhun dare da muke samun kanmu a ciki da duhu kuma da girgi da lokacin da hadirin ya taso ko da rana ne ko da ya rage rana ba ta ba ko iska ta taso ko kuma idan an yi kusurci ta yadda an dishe shi hasken rana wannan shine zulmatul barri ko an dishe shi hasken wata duk zulmatul barri ne amma zulmatul bahri shi ne suka fassara shi da cewa kamar duhun dare lokacin da kake cikin teku sannan ga duhu da igiyar ruwa lokacin da kake yin tsiri da sauran a takaice ne nau'uka ne na wahalhalu da dan adam yake samun kanta ko dai lokacin da yake cikin teku ko kuma lokacin da yake cikin sarari ko wani irin hali ka samu kanka ba mai fitar da kai ba mai tsamar da kai sai Allah dabara ba za ta iya kai ka gaci ba shi ne ma'anar man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu za ku kuna ta kiran ka shi ubangiji tadarru'an wa khufiya at-tadarru kuna mun shi bayyana kiran a sarari akan ce tadarra'a fulan wa fulan ya tadarru'i ana nufin idza azhara faqrahu wa hajatahu ila Allah da duka mutumin da ya bayyana da bukatuwarsa zuwa ga Allah wato ya gabatar da bukatarsa a gaban ubangiji a bayyane jama'a sun ji shi ne tadarru'an wa khufiya ko a koyi wato mutum ya yi addu'a a sirrance addu'o'inku na bayyane da na sirrance dukkaninsu kuna kiran Allah ta'ala ne shi kadai kuka ce la in an jana min hadi wallahi in da zai tsara da mu daga cikin wannan musibar da muka samu kanmu a cikin ta a yanzu lanakunanna min ash-shakirin lallai za mu kasance cikin masu godiya a gare shi mu kadaita shi da ibada ba za mu sanya masa abokin tarayya ba haka suka yi alwashi su mutanen Makka Allah ke kul ka ce da su Allahu yunajjikum minha Allah ne zai fitar da ku daga cikin ita wannan wahala da kuka yi alwashi a yanzu wa min kulli karbin kuma Allah ne yake da ikon fitar da ku daga dukkan wata damuwa daga dukkan wani tashin hankali sun ma an tunci su kuwan sannan tare da haka sai ku je kuma kuna sanya masa kishiya kuna sanya masa abokan tarayya qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum ce da su shi Allah shi ne alqadir wanda yake da cikakken iko ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum a bisa ga turo muku da wata azaba daga gare shi wannan azabar kowace iri ce sawa'in ya turo muku iska guguwa mai karfi kamar yadda turo mahadawa sawa'in zai turo muku wata musiba ne daga sama Allah ne mai ikon ya aiko da azaba kan min bauti kun kuyi daga saman aw min tahti arjulikum ko daga kasan kasa ko kamar a kasa za ta yi girgiza da ko a yi girgizar kasa aw yurjisakum shi'an ko ubangiji ta'ala ya gauraya ku ya shafaka ku a matsayin kungiyoyi daban-daban yan adawa da juna masu faɗa da juna imma da sunan addini ko da sunan kabilanci ko da sunan jam'iyyar siyasa ko da sunan gari ko tsakanin makiyaya da manoma ku ta faɗa da juna yanzu sai ku siya Allah mai iko da su da rubutu da wannan wallahi ka ba'ata ku ba'ata ba'at ya tantana wa kashin ku musibar kashi wato ku kar kashi wahala ta shi yau waɗannan su samu wannan su karkashe su su kone gidajensu su yi musu azabin dukiya su ma wasu gari su fuki da su zai su karkashe na kashewa su kone na konawa su lalata mun lalatawa cikin dukiyoyi ko amfanin gona shi ne yanzu ka fada kun ba ka ba ubangiji ta ala mai iko ne akan wannan Allah madaukaki ce unzur kayfa nusarrifu al-ayat duba ka ga yadda muke sarrafa ayoyi cikin alqur'ani mai girma musalatas wani lokacin mu kwadaitar mu kawo labari wani lokacin mu buga misali mu ambaci wuta wani lokacin mu ambaci aljanna mu kawo tarihi da kissa wani lokacin mu shar'anta mi umarni mi hani shi ne tasrifin aya muna sarrafa ayoyi la'allahu yafqahun ko sa samu su hankalta su gane abinda ake so a faɗa musu na bin Allah da yin bauta a gare shi da kaɗaita shi da ibada shi ta ɗaya ba wani amfana shi da wani ba hadisi ya tafi cikin sahih bukhari da jabir dan abdullah Allah subhanahu wa ta'ala gare shi jabir dan abdullah yake lamma nazara hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka qul huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ce a'udhu bi wajhik ya ubangiji ina neman tsawonka ina sanya fuskarka ta zanto ita nake tawassuli dan ka kare mu daga wannan abin da kai mana barazana da shi shine ka turo azaba daga saman mu kaga jabiri ce da aka karanta abu na gaba aw min tahti arjulikum ko a kawo muku azaba daga kasan kafafunku kaga sai manzo Allah sai ce a'udhu bi wajhik ya ubangiji ina neman kariyarka da tsaronka aw yalbisukum shi'an wayudika ba'dakum ba'da ba'd ko kuma a garwaya ku a taku ba ku da juna ku zan ko kungiyoyi masu adawa da juna wato kuna fada da juna kuna karkashe juna qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya da musu Allah tabbata gare shi yace kaga aisha to ga ma wannan ya dan kasance sauki wato cikin al'amura guda ko da ai muna zaba daga sama irin yadda ake tsawa ta halakar da samudawa واخر الذين ظلموا الساحه فاصبحوا في دياركم جاثمين كان لم يغنوا فيها تاوات تهلكت دس كو اطورو اسكا يد اك هلكت دا اداوا ارسلنا عليهم الروح لكن ما قدر من شيء اتت عليه الا جعله كالرميم اسكا تهلكت دس كاغا دد بسبب ما زال الله يتي من هنا نيمن كاري يا ابوجي من نيمن كاري تو سي اك كوما عذابا كتا او من شاء ارجلك wato ana sai ko Allah ka gode karkashin kafafun shi ne a tsaka ka rutta da mutane kamar da aka waka runa fa fasafna bihi wa bi darihi al-ard kama kana lahu bi'atu yusruna min dunillah wa la kana min al-muntakirin kaga wannan mata mutsi bace nan ma manzo Allah ya yi hujjoji hik sai ka ce ayyu bi fakum siya an wa zika ba kun ba ba ko a garwa ya kudu na kullun ka ya kudu na kuna kashe juna sai manzo Allah ya ce to wannan da ya dan fida madama idan abun a ce azaba ne sai dai ta faru to ga azaba na karshen ya fi dama dama amma na farko azaba ce amma kowa bai mutu na biyun ita ma azaba ce amma girgizar kasa za ta kashe kowa ne daga cikin in dai an yi nufin halakar da tutun da ita yadda ake nufin halakar da karun da ita amma rikici na kabilanci ko na addini ko na gari ko na faɗa tsakanin makiyaya da manoma to wannan ba kowa ke mutuwa a ciki ba kadan ne suke mutuwa waɗansu kuma za su bar su shi yasa manzo Allah ce to gara wannan ya dan fi dama dama wannan ke nuna tarawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'ummarsa wannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qurana ya dawo daga awali hadisin sa'ad bin abi waqas awali wata unguwa ce cikin unguwanni a da tana bayan garin madina hatta ya zama da masjidi bani muawiya hatta ya zo ya wuce ta masallacin bani muawiya da kala baraka a fihi rak'atayn sai manzo Allah ya ga cikin masallacin ya salla raka'a biyu sai bin abu ya kace ce wa sallaina ma hu ku salla da rashi wa da'aratuhu tawilan ya addu'a mai tsau yana roƙon ubangijinsa kuma sarfa ilaina sannan sai ya kalle mu fa kala yace da mu سألت ربي ثلاثا نارك الأمر أنا أبو الله قد أكتب فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سأل الله يبان الدين يهنى لتاع سألت ربي
Allah yuhlika ummati bis-salati fa'ataniha. La ruju ubangijina kar ya halakar da al'ummata ta hanyar sai ta hanyar yunwa a rasa abinci gaba daya. Allah ya bani wannan dan kula an yi fari a nan garin za ka samu a wannan shekarar a wani gari kuma ba a taba samu amfanin gona ba irin wannan shekarar ko da an yi karancin ruwa a wani yanki za ka samu ba a yi ba amma a ce gaba ɗaya duniya an yi fari al'umma ta gayyara manzo Allah ya roki Allah kuma ya ba su cewa ba za a yi haka ba sai dai za a gargaɗi mutane a wani gari a wata ƙasa a wata jiha a wani yanki a yanzu kuma aka yi ruwa a gari ɗaya ma ka ga wasu unguwa an yi ruwa sai yana gudana wasu unguwa ko yi yi ba yi ba to manzo Allah ya roki ubangiji wannan wa sa'altuhu Allah yuhlika ummati bil gharq na roki ubangiji na kar ya halakar da al'umma ta gaba ɗayan ta hanyar ambaliyar ruwa duniya gaba ɗayan ruwa ya mamaye ta fa a'taniha sai ubangiji ta'ala ya bani wa sa'altuhu Allah yaj'al ba'athahum bainahum fa mana'aniha na roki ubangiji na ce to ya ubangiji ina roƙonka kar al'umma ba su rinka yaƙar juna kar su rinka faɗa da juna kar su rinka hafada wa juna kar su rinka ƙoƙarin kashe juna sai Allah ce gaban barka wannan waɗansu guda biyu duk an ba su ba a ba su wannan ba shi ya sa kuke ganin gaba yawanci da hasala da ƙiyayya ku tsakanin mutane ba ta yanke sai dai a nan ana zaman lafiya a wurin ba a zaman lafiya amma da wuya ka samu duniya ta tsaya cik ba ta cikin rikici wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi kaga shi ma ya shiga cikin fassarar auyal duka kun shi an wa yudika ba'dakum ba'da ba'd wa yudika sabbat al-ayat sunnahum yaqulun ala allah yaqulun a wannan hadisin da babu riwayar Imam Muslim daga Thauban maula rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala ya taro mun kasa gaba daya na ga mahudan rana da fadar sa malamai suka ce wannan lamari ne daga ga manzon Allah ya faɗa dole ku fuskanta shi sai wani tabarin hangen ne sai aka ba shi ya leko ya zo karshen duniya daga yamma karshen ta daga gabas ba za Allah bai bayani shin duniya ce aka jawo ta yadda za ka iya jawo ta garba ka ga sa'ar da ke karshe ba za Allah bai bayani ba a ɗaukar shi aka yi aka kai shi wajen ba za Allah bai bayani ba ya dai ce lalle an nuna masa har sai da yadda karshen duniya daga yamma karshen ta daga gabas sannan aka ce da shi wa inna ummati sayabulu hukuma ma duniya minha yace an faɗa mun al'umma ta mulkin ta sai ya kai duk inda na hango shi yasa mutum ke duka san duniya da yamma kasar andalus su kan ke daga nan ba kuke kuma sai ka kike kuma ku shiga daga nan sai ce sannan kuma mun ce kai karshen duniya daga gabas ba ta yi sun daura mutanen fasa har kasar tsana kasashen gabas ba kun ta duk mutunci ya kai yace an faɗa mun mulkin al'umma ta zai kai nan wa waqitul kanzain al-ahmar wal abyad an bani fuskar guda biyu ja da kuma fara ja daga cikin taskoki wato zinari ke fara daga cikin taskoki azurfa ke abinda wannan ke nufi ana maka bishara da cewa al'ummar su za su ci nasara akan daular Romawa don su tattalin arzikin su zinari ne kuma za su ci nasara akan mutanen fasa don tattalin arzikin su azurfa ne shi ne da yaƙin kanzai ne ya faɗi wannan tun lokacin ba wanda yake tsammanin hakan za ta faru wa inni sa'altu rabbi alla yuhlika hadhihi sanatan amma na roki ubangiji na kar ya halaka da al'umma ba da fari halakarwa ta gaba daya wa alla yusallita alaihim aduwwan min suwa anfusihim kar kuma ya halaka da al'umma ya dora abokin adawa a kansu fa yasbihu bi rukuhum ya halaka al-farmas ya ci mutuncin su ya keta hurumin su wa inna rabbi qala ya muhammad da nayi wannan addu'a ta ubangiji ce ya kai muhammad inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurdu in nazartar da wani al'amari ba babu yanda za a yi a mayar da shi baya wa inni a'taytuka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin amma na ba ka abin da ka roka na cewa kada a halakar da mutanenka ta hanyar fari wa alla tusallita alaihim aduwwan min suwa anfusihim na ba ka abin da ka roka kan cewa kada in dora abokin adawar su a kan su ya sabihu bai zuka wani yadda zai halatta hurumin su wa law istama alaihim man bi akfariha ko da dukkan waɗanda ke ban ƙasa za su taru a kan al'ummarka na ba ka wannan amma da sharadi sharadin shi ne kada su su taimaka wa kafirai idan suka taimaka wa kafirai to zan bai kafirai nasara a kansu amma in suka haɗe a wani ɗaya duk kafirai duniya su haɗu wurin da kuma suke cin galaba a kansu shi yasa a yau duk inda kafirai suke ba sa iya cin galaba a kanmu sai sun haɗa kai da ƴan uwanmu mummune. Amerika ba ta shiga Afghanistan ba sai da ta samu goyon bayan dukkan ƙasashen musulmai. Daidai lokacin da ƙungiyar Taliban da ke mulki a Afghanistan suka sa hukunci kawai ta yi daidaita. Saudiya, Pakistan, Qatar da kuma Imarat wato United Arab Emirates waɗanda su kaɗai ne ƙasashen da suka yarda da gwamnatin Afghanistan a wancan lokacin. Amma duk ƙasashen musulmi da ake da ƙungiyar ƙasashen musulmi guda 50 ba su yarda da su ba. Waɗannan guda huɗun ba kafin Amerika ta shiga suka ce sun janye sun shiga cikin ƙawancen Amerika. Sannan duk wata hanya da Amerika za ta bi ta shiga ta Afghanistan da jagorancin intelligence na 'yan Pakistan su suka ba su bayanai na leƙen asiri. Ba su san Kabul ba, ba su san Kandahar ba, ba su san Mazar Sharif ba, ba su san dukkan birnuka da cikin Afghanistan ba. Dole sai da jagorancin sojojin Pakistan da jagorancin ɗan leƙen asirin Pakistan sannan sojojin Amerika suka iya shiga. Ha kuma gashi Amerika ba su samu damar ta shiga Iraki ba. Sai da goyon bayan ƴan Iraƙin a yau dukkan shi a matsayin Iraƙi suna faru da Amerika. Su suke shiga aikin bayan su suke dai farfatizi wato a rashin ruwa ake ruwa kai eh kafin mahadi din ya zo a iya samun wani a madadinsa a yi juma'a da kashin sa amma in ba a ko juma'a ba sai tana ta fi ranar da mahadi ya bayyana. To amma duk da hakan da ya kawo wannan a cikin tahrir da wakila sai ce da ka yi juma'a da ko da kai juma'a ko in ka ga dama ka ƙi juma'a kai azhar ko kuma in ka ga dama ka haɗa guda biyu ka je ka yi juma'a din sannan ka zo gida kuma ka sallah azhar in ki yaro dan kai ka samu kanka cikin ruhu ko idan kai juma'a ka dai kila kin ka ganganci ba karba ba amma kuma ijtihadi ya nuna ana yi to amma kuma ijtihadi a yi kuskure da haka sai ce wal aula al-jamu bainahuma ka je ka yi juma'a ka dawo gida ka yi azhar. Abin nufi dai a nan gurin shi ne a ka'idar aqida shi an ci babu jihadi kada ka ba mu in ga an ta kutar jihadi to wannan tsagawa ce ta siyasa dan a dawo hankalin mai saurare amma ba dan gaske ba. Da haka a nan gurin abin da nake so in ce abokanan adawa ba za ta iya cin galaba akan mu sai sun bi ta kan a zai kuma rasa yin shiga Iraki ba in ba dan goyon bayan Turkey ba da goyon bayan Saudiya da goyon bayan Qatar da goyon bayan Kuwait gaba ɗaya iyakar Kuwait a buɗe take ga Amerikawa ta shiga sinta. Gaba ɗaya iyakar Jordan a buɗe take ga Amerikawa ta shiga sinta. Sararin samaniyar taki a buɗe take ga Amerikawa ta shiga sinta. Amma da haka kuma sai cin galaba kan ke da ɗauko jirgi daga can gurin suka shiga gurin zai jefa a nan gurin kafin zuwa wurin manki ya kaji saboda nisan amma da sun yi da wani Kuwait za su tashi har suka zo kuma suka samu goyon bayan wa'azin Iraki da suka ba su dama su kauta jiragen su suna kauta har suka samu suka kare ta dama sauran wannan gudun tare ne babu yadda za a yi wanda ba musulmi bai ci galaba akan musulmi sai da goyon bayan su ya samu munafikin musulmi da ya ba su hadin kai amma in ba haka ba zai yi ba kai ko da a siyasa ta fannin babu yadda za a yi wani wanda ba musulmi bai iya kafa gwamnati a ɗauki demokuraɗiyya ta tsansa ba za su iya kafa gwamnati tunda a taki da dukkan da Amerika ta bayar ta 2002 in ba manta ba suke cewa population na musulmi a Najeriya 65 ne zuwa 70% haka CIA na Amerika suka faɗa wasu hulisa a jirgin ɗahali a ce ma'ana sun yi ganin yawa to muna 65% ne zai hana mu kafa gwamnati. To amma idan waɗansu daga cikin mu suka ce zan kaza 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 dan kar kasar ta ware a haɗe tsakanin kudu da arewa kai za ka ba aka kawo wani munafiki da zantuka ka ga kai wani abu da wasa ko wanda muke gani kamar yadda yanzu muke jin da ɗaya kuma waɗansu marasa rashin sanin manufa suna kokarin wai wannan gwamnatin da suke tazarta a ci gaba a yi abin da mai dangon kushi shi kenan wato ainihin gwamnatin tarayya ta ci gaba gwamnatoci a jihohi su ma su ci gaba wannan cin amana al'umma ne kai da kashin bayan demokuraɗiyya ne ko ku yi adalci ba karkashin Qur'ani da hadisi sannan kuma kun kafa sai demokuraɗiyya to me kuke kira ma'ana demokuraɗiyya kanta kun kafa sai maka bayan kun bugi rewa Allah da manzon sa kaga wani su ne wannan ya zama kuka da wallahi abin da muka ce muna kallon kafawa ne da gwamnatin yanzu ta yi ba dan dangantuwar su da gwamnatin zuwa ga wani addini ko bangare da kaza ba idan aka ce kuma ta tsakanin su da gwamnatin mu da Nelson Mandela wa ya fi kirki ai dukkan su arna ne dukkan su ba su yi bane ka ga ta tsakanin su da gwamnatin mu da wani bugadi wa ya fi kirki ai dukkan su ba su yi bane ba ka ga ta tsakanin su da gwamnatin mu da Julius Nyerere na Tanzania wa ya fi ce haka kuma musulmi bari ba ba ta muke shugaban kasar mai koyi da sarki fara mun ya ba ta mun san kai koyi koyi da wani sarki cikin farakunan musulunci na yankin Khalif yankin kasar Bengal ba ta muke yi koyi da Julius Nyerere ya kwatanta adalci maka mutun naki kishin kasa maka mutun naki kishin kasa da musabu ibbi kishin kasa da mutun kuma kishin kasa da Najeri rawu ko ko ta kaka san adalci ba mu ce ku sarki fa Umar ibn Bashir na sultan ko kuma wani sarki ko ku yi sardauna ko ku yi tafa balewa ko ku yi shehu barko shehu sarki mu dubiya sai ku ba wannan da muke koyi da su ba yan an ce mu za a ce mun musulunta da gwamnati kada ka musulunta ta yi wancan tsarin da gani akwai da gaskiya mu gani ka ga wannan shi ne hakikanin adalci da dukkan wanda ke so wa Najeriya ta ta a matsayin da Najeriya amma wallahi halin da ake ciki yanzu tunda ake ba ta samun kuɗi ba a Najeriya irin na wannan shekarun ko ba ta shiga cikin halin da kan kai irin na wannan shekarun ba wanda zai iya ba da kididdiga raita na wata hasara a wannan shekaru guda biyar na wannan gwamnatin farko da aka gori a kai akwai da arewa ba wanda zai ba da kididdiga asarar raita da aka tsakanin musulmi da kirista ba wanda zai iya ba da kididdiga raita da aka ba wanda zai iya ba da alƙalumma na dukiya da aka kora aka lalata da kuma da ke tsammani za a lalata za a kona in wannan tsarin ya ci gaba da haka a cikin zalunci da rinjin imani wannan magana ce ta gaskiya lokacin da kuke shugabanci kada ka ɗauka Ubangiji Ta'ala ya saka shugabanci da kawai don nazari ka more kana mulkin jiha kana ciyaman na mako gaban billahi la ilaha illa huwa amana ce amana da aka ɗora wa dutse da sammai da kafai suka kasa ɗauka wa hamala al-insan da ka yi na gina gari ita ce ka dauka
na'am
kuma kana nan za ka tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama ranar da babu kowa da kai shi kuma za a tambaye ka ne ka gabatar da madama da ka dora ba wani ayyuka kai na rayi kasa wani ayyuka kai na wakiltar jama'a shin kana wakiltar jama'ar ka ko kanka kake wakilta duk ra'ayin da za ka je da shi Abuja a matsayin ka na sanata a matsayin ka na wakili na house of representative na tarayya ko gwamnan jiha lokacin da ka je ganawa da shugaban kasa tsakaninka da Allah abin da ka je bukatar ka sai ka faɗa ka ka ta kai kaɗai ko bukatar al'umma da kake wakilci shin ka tuntuɓi mutane a constituency ɗinka kafin ka je Abuja cewa mai zan je muku da shi ko haka ka je ka sai da ƴancin su ka taka gadon bayan ka je Abuja ka karɓi kuɗi ka more ka sai da ƴancin su kuma sai Allah ya kyale ka zuwa wuri ɗin wallahi in Allah ya kyale ka ya kyale ka ne kika da kaidar fazarni wa man yakdubu bi hadha hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa amli lahum inna kadi mati jigi ka Allah ya amma ba ka da da ka ka mutum tsoron Allah gwamnati yan majalisar mulkin tarayya sanatocin mu ya tabbata duk su fahimci wannan matsala a matsayin gata muke musu so muke mu da su mu gudu tare mu tsira amma ba daidai bane ba kana wakilin jama'a ka rinka ci da gumin su kuma ba ka wakiltar su ka gabatar da bukatun su ba da jibi da wannan shi amana da ba'a ko manzo Allah ya bayyana kallon cikin hadisi cewa duk wanda ya shiga wata al'umma kuma ya hadice su ba yanda za a yi shiga aljanna tare da su a ranar tashin kiyama haka bai na cikin hadisi inda ta ce
na'am
wannan hadisi ko shakka ba yana da ragunan su waya da bai ta suwa cewa babu yanda za a yi waɗanda suke ba musu zuwa su ci galaba kan musu da goyon bayan matakar muka tsaya yau muka ce ba mu yarda ba ba wai sai mun tsaya ko biyan cewa ai jihadi ba iya ke a ai demokradiya din kawai in an yi zabe na gaske mu ne za mu ci zabe tunda mun ka fiyawa idan an yi maguɗi kuma mutanen mu ne suka iya maguɗi su wanda ba su iya ba wallahi duk gwamnatin da aka kafa a Najeriya ko ta halal ko ta haram to musulmi ne ya kafa ta in ta halal ta fi sabilillahi da zabe da qur'ani da shiga layi ya fi yawa in kuma ta bala'in iya maguɗi ce haka mutanen mu ne suka iya maguɗi ai ban ka bani shugaban kasa ya san yadda aka yi aka kare ya zama shugaban kasa kawai sai ganin sa ya aka kuma dangin sa ba su san yadda aka kare ya shugaban kasa ba sai ganin sa suka yi a haka kuma a kowane na biyu ma tsarawa aka yi shi dai zai fitowa tun daga primary election a cikin jam'iyya ba bai isa ya tsaya ba in ba da mutanen mu ba su ka zanen ganin shin amanar kasar yana daga hannun mutanen mu wallahi ya kamata mu ci tsoron Allah dukkan su kuma wanda suke yin wannan daga shekara 55 sai mai shekara 60 sai mai 65 me ya rage maka yanzu me ya rage kafin lokacin da shekarunka sun hau, suganka ya hau, kitsanka ya hau, jininka ya hau, komai naka ya hau. Babu yanda za a yi idan abu guda uku suka hau tattarar ɗan adam su dawo su duka su sauko normal ba zai taɓa yiwuwa ba. Wallahi in dai abu uku sun hau ba za su saukowa gaba ɗaya. Jini ya hau, kitsan mutum ya hau, sugan mutum ya hau, kuma su sauko gaba ɗaya normal ba zai yiwu ba. Abokan tafiya ne kawai ba su yadda kariya. To me ya kamata ka yi? Sai ka tattara yanaka yanaka, ka tattara komatsanka, ka ga me ka hali kwantar, me ka bari na baya a tarihi. Ba wai titi da za a rika samu ko na munafunci da gwamnatoci suke sa a ba wani titi waye 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 roba Abuja da Lagos duk wannan shirme ne me ka kafa a cikin al'ummarka me ka gina me ka kafa a cikin al'ummarka shine abin da mutum zai kalla saboda haka shugabanninmu muna da roƙo Ubangiji subhanahu wataala ya dawo da ku kan tafanki ku gane gaskiya ku bisa amma hakikan gaskiya inda kuka kai mu yanzu kon sa bude cikin jirgin ruwan da bude kai magaci ba kuma wannan shine hakikanin abu na rashin kyautawa idan kuka tafi da mu haka fatan mu Ubangiji subhanahu wataala ya gane ya shirye da su ya kimtsar da su ya fadakar da su cikin lokaci tun kafin lokaci ya kula Ubangiji ta'ala ya ce wa yuziqa ba'dakum ba'da ba'din انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون سالك
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
وكذب به قومك مثلا تكون كلمة ونا في القرآن بكلمة وهو الحق الحال سيدي جسكيا ulka sai da su lasu alaikun wakil ni kan ba zama wakili akan ku ba li kulli nabin mustaqab ko wani labari yana da lokacin faruwar sa ma'ana abin da duk Allah ya faɗa akwai lokacin faruwar sa in yace kaza za ta faru zai faru in kaza zai faru ba lokacin ne bai ba wa sawfa ta'lamun da sanu za ku gane abin da ake faɗa muku dinnan cewa gaskiya ne
wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayr wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra
idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu wato suna sukan ayoyi na alkur'ani mai girma ko ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'rid anhum ka shi ka ba su yi ka kawar da kai ka kyale su hatta ya kuzo fi hadisi magairi har sai sun canja wurin zantar da bawan tabba sun dawo da kai na daidai sannan ka zauna tare da su wa in ma yusiyannaka shaytan amma inda a ce shaytan zai mantar da kai ka zauna tare da su kuma suna ci gaba da sukan ayoyi na alkur'ani hukunce hukunce tabbatattu cikin musulunci ta hanyar aya ko ta hanyar ingantaccen hadisi suna sukan irin waɗannan shaitan kuma ya mantar da kai fara ta ƙauru ba da zikira ma alƙawmin zalimin to bayan ka riga ka tana kar ka sake zama tare da azzalimai wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay waɗanda suke jin tsoron ubangiji ba su da wani abu na hisabin waɗancan mutanen abin nufi idan ka zama ka su kana cikin zan ana cikin zancen da kai sun fara bara kafiyar su sai ka tashi ka wajen to ba wani misalin sun za a kama ka da shi dan ka riga ka tsira walakin sai dai zikra idan mutum na zama da su babu laifi ya zauna ya musu wa'azi la'allahu yattaqun ko ta daina abin da suke ma da idan kana zama a waje sai mutum ka jina sukan qur'ani ko hadisin manzo Allah ingantacce to sai ka daga hannu ka gyara ba sai abin nan da ka soka aya cikin alqur'ani ba daidai bane abin nan da ka soka hadisi na cikin bukhari ko muslim ko wannan sa wanda bai dace kai haka hukunci na cikin hukunci hukunci shari'ar musulunci wannan ne kawai zai baka lafiyar zama tare da shi in ko kasan ba za ka iya wannan ba dan kana jin kunyar sa ko kana jin nauyin sa ko kana ganin yana da mabiya da sa iya sa a yi maka ba daidai ba ko an kuma sai ka tashi kai tafiya ka karba ka sauraje shi shine waye mai yin sai ka sai ta mu kula ta kauba da zikra ba al-qawm al-zalimin wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay walakin zikra la'allahum yattaqun anan ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa da dai Allah subhanahu wa ta'ala wannan kai kuskure kuma ubangiji da Allah shi ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
يضلل فلا هادي له.